Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato BOA Hausa.com ko kuma sashin Hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 5 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji a Najeriya. Yau ne hukumar alhazan kasar, wato NICON, take shirin kammala jigilar alhazai zuwa Saudi Arabia. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, babbar jam'iyyar adawa ta Mudam Limana Afirka da take fama da rikicin shugabanci ta gunar da taronta na ƙasa a jiya Lahadi a birnin Yamai da kuma Doso. Sannan za ku ji cewa wasu sun yi yunkurin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali a Najeriya. Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan zanga-zangar juyin juya halin da aka yi yunkurin gudanarwa a wasu garuruwa da ke Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Da yake mayar da martani kan harbe-harben jama'a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin zai gaggauta daukan matakan kawo ƙarshen wannan matsala, inda ya fito karara ya yi Allah wadai da masu fafatukar ganin an fifita farar fata, tare da neman da a riƙa gudanar da cikakken bincike kafin a saida da mutum bindiga. Sai dai shugaban Trump bai nuna wata alama ta goyon bayan babbar dokan nan ta mallakar bindiga ba, lamarin da ya sa masu rajin ganin an samar da wannan doka ba su ji daɗin haka ba. Sannan shugaba na Amurka bai mayar da martani ga masu sukar shi ba, waɗanda sukan ce kalamansa da yake yi na kyamatar baki su suke haifar da waɗannan hare-haren. Jawabin na Trump, wanda ya yi kai tsaye a yau Litinin daga fadar White House, na zuwa ne bayan wasu harbe-harben da aka yi sa'o'i 13 a tsakanin El Paso da ke jihar Texas da Dayton a Ohio, inda wasu 'yan bindiga suka kashe akalla mutane 31 tare da raunata wasu da dama. Yanzu haka wani mataki da ta yanke, gwamnatin India ta musu tsananin kishin ƙasa ta 'yan Hindu ta soke 'yancin gashin kai na musamman da ta ba yankin Kashmir a shekara da dama da suka gabata, wanda hakan ya janyo fargaba da abin da zai biyo baya a yankinta da shi kaɗai ne musulmai suka fi rinjaye. Sa'o'i kaɗan bayan da aka jibge jami'an tsaro a cikin jihar, ministan cikin gidan ƙasar Amit Shah ya faɗa a majalisar ƙasar yau Litinin cewa shugaban ƙasar ya saka hannu kan wata doka da ta soke ƙuduri na 370 da ya bai wa jihar dama ta yi dokokinta, kuma take da iko akan duk wasu al'amura in banda harkokin ƙasashen waje, tsaro da kuma sadarwa. Sannan kuma dokar ta hana duk wani ɗan ƙasar ta India daga wajen jihar daga zama a yankin na dindindin da siyan fili da kuma riƙe wani mukami a yankin. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta fitar, ta yi Allah wadai da matakan da India ta ɗauka a kan yankin da ƙasashen duniya suka amince da ake takaddama a kansa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yajin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaida harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma akan tilas aka soke tashan jirgin sama fiye da 200 zuwa wasu wurare. Da yake magana da manema labarai, shugaban yankin na Hong Kong Carrie Lam, da matsaloli da yawa da suka ɗabaibaye, ta ce masu zanga-zanga na neman jefa yankin cikin wani mummunan yanayi. Lam ta sake yin watsi da kiraye-kiraye da masu zanga-zanga suka shayi mata akan tayi murabus, ta kuma ce gwamnati ta ƙudiri aniyar kiyaye doka da oda. Lam ta ƙara da cewa gwamnati ba za ta biya wata muhimmiyar buƙata da masu zanga-zanga suka gabatar ba, ta cewar a saki waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar da aka yi a ƴan makonnin da suka gabata. Gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa. A ranar 17 ga watan nan na Agusta ake sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu akan gundun tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan tarayyar. Ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnati ta wucin gadi wacce za ta tafiyar da ragamar mulkin kasar har na tsawon shekara 3. Sannan a ranar 20 ga watan nan za a ayyana prime minister daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin. Kasar ta Sudan ta shiga rigiman siyasa a ƴan watannin nan inda aka fara zanga-zanga a watan Disamban bara kan tsadar man fetur, lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin kasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar al-Bashir.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. A Najeriya, hukumar alhazan kasar wato NICON na shirin kammala jigilar alhazan kasar zuwa Saudiya a yau Litinin din nan. An dai fara jigilar alhazan ne daga jihar Katsina a ranar 20 ga watan Yulin da ya gabata. Daga Madina ga rahoton da Salih Shehu Ashaka ya aiko mana.
Hukumar alhazan Najeriya na shirin kammala jigirar alhazai zuwa Saudiya a Litinin din nan. Za a tuna an fara jigirar alhazan jihar Katsina a ranar 20 ga watan jiya. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce an yi tsarin da duk alhazan za su samu keta hazo.
Monday kenan, in Allah ya yarda jirgi na ƙarshe zai tashi, kuma wannan jirgi na ƙarshe ba wanda yake dauke da ma'aikatan alhazai ne na ƙasa. Masu bin yadda jirgin ke tashiwa sun san da cewa akalla a cikin kwana biyu din nan kowane rana ana samun jirage 5-6 da suke tashiwa suna kwasan alhazai. Muna ba alhazai tabbacin cewa kowa dai zai samu ya tafi kafin a rufe filin jirgin sama na Saudi Arabia wanda ake sa ran 6 ga wata kenan. Da yake an dade ana wayarwa alhazai da kai idan an kira alhazai su fito, to bada dai ka an samu fitowar alhazai, kuma haɗe da cewa ma duk takardun tafiya irin su visa su BTA duk an riga an gama arrangement tuntuni ko da yaushe aka kira alhazai akwai su a ƙasa. Yellow card dama su ne suka dan bada matsala, kaga wani lokaci su alhazan ma irin ba su fito ba dan ana rade-raden cewa wa'annan abubuwan ba a samu ba, amma bana da yake duk wa'annan abubuwan su ma suna ƙasa domin idan ba su fito din ba ana losing slot kuma yana jawo jinkiri, wani lokaci ma su ne ma suke jira.
Jami'in kula da tsaron alhazai Bashir Jazuli ya buƙaci alhazai da su guje wa shiga lamuran da ba su shafi ibadunsu ba, musamman lamuran siyasar gabas ta tsakiya.
Ibada ta kai mutum ba siyasa ba, duk abin da ya shafi ƙasar da ka je ka ajiye shi ka sa ibada ta kai ka a gabanka. Saudiya ƙasa ce wanda yake ta da dokoki, ba sa son a yi musu katsalandan a cikin siyasa ko hukunce-hukunce da suke yi ko wasu matakai da suke ɗauka. Idan an ce ka yi dama ka yi dama, an ce ka bi hagu ka bi hagu, saboda sun yi tsari yadda za su tabbatar da lafiyar alhazai bayan da za a yi a kawo wani tsari wanda zai sa rayuwar alhazai a cikin hadari. Kowa ya sani, ana jin labarai, ana jin abin da yake faruwa a Yemen, ƙasashe da suke kewaye da ita Saudi Arabia, batun ra'ayi na addini ana samun waɗannan matsaloli. Na so ne amfani da wannan dama na ja hankalin alhazanmu, ba siyasa ta kai su ba, sun je ne bakin Allah, sun je su yi ibada ta aikin haji. Mutum ya zamanto ya maida hankalinsa akan wannan ibada. Mutum idan ya kudurta niyya ya ji da niyya mai kyau, duk abin da ya yi ibada ne a gare shi. Idan mutum ba shi da wani abu da zai yi ya zauna ya je haram ya zauna yana kallon Ka'aba yana kallon da ake dawafi, shi ma in yana da kuzari ya tashi yayi, in ya gaji ya zo ya zauna ya rike charbinsa ko ya dawo alqur'ani ya ta karatu.
Alhazan da yawancin su za su samu shiga Madina kafin fara aikin hajjin. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka daga Madina, Saudi Arabia.
a gaida Sale Shehu Ashaka. To daga batun jigilar alhazai a Najeriya kuma sai batun rikicin shugabanci a jamhuriyar Niger, inda babbar jam'iyyar adawa ta Model Limanan Afirka ta gudanar da taronta na ƙasa a jiya Lahadi a birnin Yamai, yayin da ɗaya ɓangaren wasu shugabannin suka hallara a garin Doso a jiya ɗin don gudanar da makamancin wannan taron. Abin da ke ƙara fayyace girman ɓarakar da ke tsakanin ƙososhin jam'iyyar sakamakon rikicin shugabanci da ya ɓarke a tsakaninsu, duk kuwa da cewa kowanne daga cikin ɓangarorin na jaddada goyon bayansa ga takarar Hamma Ahmadu a zaben 2021. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Muhammad Barma ya aiko mana.
Reyafin ke sonnet de lance Hamma Ahmadu et demeure l'unique candidat aux prochaines élections présidentielles.
Zauren Fale du 29 juillet da ke birnin Yamai kenan a jiya Lahadi da daddare, lokacin da magoya bayan jam'iyyar Model Lumana ke fayyace muhimman shawarwarin da suka tsayar bayan tantaunawar wuni guda karan farko kenan bayan da rikicin shugabanci ya kunno kai a tsakaninsu. Alhaji Tahiru Saidu shi ne sabon shugaban rikon kwaryar Model Lumana Afirka.
Muyi nouveau texte na parti cikin nouveau texte nan ana so a sara parti parce que texte so yin texte nan mu kaman parti bai nan zuwa gaba anki yanzu ana so a diba ya da ana gyara takardu parti ta gaba shi yasa yanzu yau kaga Musa sabon biron shine president na coordination regional sun an ka sa yanzu après ban suna sa sauran mutana sai a ci gaba da aiki.
A nasu bangare wasu magoya bayan jam'iyyar ta adawa sun shirya makamancin wannan taro a jiyan a garin Doso a ƙarƙashin jagorancin mutumin da kotu ta bayyana a matsayin halattaccen shugaban riko, wato Umar Noma, wanne a ƙarshen taro ya bayyana matsayinsa game da halin da ake ciki a yau a Model Lumana.
Shi parti ba ma parti ba cikin kasa ma da muke in mun ce ba mu aiki da kaidodi da anka sa ai ba mu zama tare. Kenan ya kamata kowa da kowa ya aiki da kaidoni na parti, shina zai sa parti dinmu ya ci gaba.
A sakon bidiyon da ya aiki wa mahalarta taron na birnin Yamai, Hamma Ahmadu da ke gudun hijira a jamhuriyar Benin ya gargadi bangarori su yafe wa juna domin ci gaban jam'iyya, in ji shi. Alashi Lawali Leje na daga cikin waɗanda suka halarci taron na Yamai daga Maradi.
Tun ga anniversary na parti da muka yi, mun ga mun kowa ne dan takara mu, kuma har yanzu babu wani dan takara, shi ne dan takara na jam'iyyar Model Lumana, shugaban jam'iyyar San Excellence Hamma Ahmadu.
Ana ganin Hamman nan yana da matsala kamar yadda a baya bayan nan kotu ta bayyana cewa ba shi da gurbin gudanar da harkokin siyasa a lokacin, ko kuma kunna ce cewa sai shi.
Mu muna yi tsayin gwamin jaki ne akan lamarin siyasa. Duk abubuwan da za a yi a fannin siyasa mun tabbatar da kuma fannin siyasa kuma ki favorite a cikin fannin siyasa. Dan haka kuka ga mun yi tsayin gwamin jaki muna cewa shine dan takarar mu.
Sabanin yadda shugabanni ke ja inja, magoya bayan jam'iyyar ta Lumana Afirka sun yi amanna akan bukatar a hada kai don dora Hamma Ahmadu akan kujerar shugabancin kasa a 2021.
Sunana dai Abubakar Kimbakolo. Noma shi ce da legalite, wa'ancan ko sun ce su ce da legitimite. Donc ni dai ina cira ina hatan a matsayina na shugaban matasa abu ya jaru. Donc in yanzu ministère de l'intérieur sun yi validen kongrancin mu, donc su zo mu hada juna mu a bunga, kuma in su ne ma yau an kai valide kongrancin su sai mu zo mu zamna mu hada juna, tunda mu duka cin muka ce excellence Ahmadu muke so shi muke nema yayi shugaban kasa.
Yanzu dai kallo ya koma ma'aikatar cikin gida, wace dokokin jamhuriyar Nijar suka dora wa alhakin tantance halattun shawarwarin ƙarshen taron jam'iyyar siyasa, ko da yake doka ta ba da damar garzayawa kotu ga duk wanda ke ganin ba a yi masa adalci ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mummuni Barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya, inda aka yi yunkurin gudanar da wata zanga-zanga a sassan kasar daban-daban, wanda a jihar Legas 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin juya hali. Dangane da haka, abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta tuntuɓi mai fashin baki akan al'amuran siyasa Kabiru Muhammad Gwangwazo, ta fara da tambayarsa kowane irin tasiri wannan zanga-zangar ta juyin juya hali za ta yi a Najeriya.
tasirin da zai yi ai shine karfafar waɗanda a da suke ganin ba su da hujjar su goyi bayan gwamnatin da ke mulki ta tarayya. Shi ne tasiri na farko muhimmi da zai fara yi. Saboda me? Saboda wato an fito da abubuwa ne sun zo suna magana wai cewa suna su juyin juyin hali ana so amma karara ko ba a gaya maka ba wanda ya fito ce daga zaga yanzu akan cewa gwamnati ba ta yin abin da ya kamata ta yi wato yana so ya nuna maka ne cewa wato gwamnatin cikin ba ta yi ta ita yake so ya ga bayanta daidai lokacin da take da gobara ta ko'ina kuma tana kokarin kashe gobarar a kudu da sabo gobara kuma da ya gwanci wannan fitina za a ga siyasar da aka yi ta kwanan nan dinnan zaben da aka yi farkon shekarar nan yana cikin yan takarar shugaban kasa a wata jam'iyya da ba san ta ba wadda kuma ko kura duwa da mai samu ba gaba daya a kasan nan dan jarida ne dan uwan mu tsohon dan uwan mai dalibai ne kuma ya fito ne ya yi suna an san shi lokacin yana shugaban dalibai a jami'ar Lagos.
Waɗanne irin matakai ne kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka don dakatar da abin a inda yake?
Ai ba zai kai ba bayan Allah ya so. Saboda me? Saboda kamar yadda nake ga miki wannan in kika na bin abubuwan da ke rubutawa a social media across kasar daga ko ina abin mamaki za ka ga mutane suna magana suna tofin alatsi ne a wannan abin da ake yi. Ya muri ne a Lagos na ga ya rubutu ya san fi sauraron nan. Yana kan yi postin ya ce to saurare yana ina da abubuwan da ke faruwa ya zama sai yanzu zai magana ita gwamnati bangaranta kamar yadda kika ce aikin gwamnati ta saurari mutane amma za ka saurari mahaukaci a kasuwa ya fito yana hargowa ka ce za ku zaka yi tattauna da shi ai wannan ba ta so ba babu inda za ka tattauna.
Kabiru Muhammad Gungwaza kenan tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye a jihar Kano kuma mawallafin jaridar Pyramid da ake wallafawa a yanar gizo. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Kano. Wa muke da shi daga jihar Kano?
Kana magana da Shehu Usman Kafin mai yaki daga jihar Kano.
To Shehu Usman, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai a nan shi ne ɗaya, Allah shi ne ɗaya. Ganga dama in ta yi zaki to ta kusa fashewa. Wannan mataki da aka ɗauko ba mataki ne mai billewa ba. Saboda haka shi shugabanni su tsaya su yi tunani da hangen nesa a san yadda za a kulluwa wannan al'amari domin mu samu zama lafiya.
To mun gode Shehu Usman daga jihar Kano. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga jihar Nasarawa?
Idris Zakariya Umammada daga Kefi, Nasarawa State.
To Idris Kefi, menene ra'ayinka?
To ra'ayina ni wannan al'amari kawai na dauke shi kawai siyasa ne da kuma ainihin goyon bayan wasu mutane wanda ba su da kishi kasa. Bai kamata ce mutum ya fito da irin wannan magana a yanzu a ƙasar nan, kasancewar ga irin yadda abubuwa suke cikin tsaro. Wannan ya nuna shi ba ƙasar nan ce a daga masu baya da kishin ƙasa ko baya da tunani mai kyau. Saboda haka wannan mutum mu abin da muke fata Ubangiji Allah ya magance mana, wallahi mana maganin shi kawai.
To amin, mun gode Idris Kefi daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
To Abi, barka da lasariya.
To Murtala, barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa ta tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jinka.
To a maudin dai shi ne kan masu son juyin jihadi ko?
Kwarai kuwa, suka yi yunkurin gudanar da wannan zanga-zanga a wasu garuruwa
ba. Mun gani a kafafen yaɗa labarai, social media, har sun bar wai suke a filin taron su sun fara zanga-zanga, jami'an tsaro sun dinga fita. Kaga abin da muke gaya ma ita wannan gwamnati da muka wahala muka zaɓe ta shi ne cewa mu dai haƙƙinmu na arewa ta bamu, ba mu ce ta kwaso na wani ba. Yanzu duba duk a gwamnatin nan fa kusan kashi 99 gwamnatinsu ne, kuma su jihohin duk da suka shiga wannan zanga-zanga na juyin juhali su suke amfana da ita, amma ga sakamakon da za su yi mata. Kuma yanayin siyasa kenan na duniya, za ka yi cewa mutum bauta amma ba zai taɓa godiya ba, kuma siya ta dama da kayan baya. Ya rage shi shugaban ƙasa wanda suka zaɓe shi kashi 99 aiki arewa kenan. To kaga mun sanya mana da fatan za ta yi lafiya.
To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
Magana Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba.
To Alhaji Uba Tawakkali, menene ra'ayinka?
Ra'ayina nan, wannan mun samu dama ne na takaici daga shugaban ƙasa. An ba shi takaici irin na shugaban ƙasa da suka gade mai sanya-sanya ne ba, shi yasa suka samu fice irin wannan dama. A lokacin Jonathan rayuka nan aka shi a arewa, menene mutane arewa suka yi a kai a rabo da ake matsayi da sauransu, menene aka basu a baya? To amma da yake zai sun ga shugaban mu dai mai sanyi sanyi ne, shi suka rena masa komai, ta so a ce zanga-zanga don a bata masa mulkin sa. To su ci gaba da zanga-zanga, mu muna goyon bayan hukuma duk matakin da za su dauka. Don
to mun gode Alhaji Uba Tawakkali daga jihar Taraba. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mu alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka?
To ka san ita rayuwa duk abin da kai sanyi da shi, to gaskiya al'amari ta nan gurin wasu za su yi samu, kuma za ka duba ka gani. Saboda Allah, irin wayannan abubuwan da har ma zai tunani a yi wai zanga-zanga ta zai juya hali kamar a Najeriya, to wai menene aka rage wayannan mutane? To kaga dai wannan da ya zama kalubale ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa talakawa wanda suka zaɓe shi arewacin Najeriya shi ya kamata ya waiwayo, domin in ya gama duk abin da ya gama arewa zai da tsakanin Kaduna ko Daura, iyakaci dai kenan, ba zai zauna a Abuja ba, mun sani. Allah ya kiyaye mu, Allah ya iyamu da iyamu, Allah ya zaunar da mu lafiya, tashi lafiya. Alhaji Musan Garo,
mun gode Alhaji Musan Garo. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Hello, kana tare da Ali Bagobiri mai shayi na aiki shi Rigasa.
To Ali Bagobiri, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine dangane da wannan dan ta'a, wannan mai juyin juhalin da suka fi zanga-zanga har kuma suka yi arangama da jami'an tsaro. Tabbas mu arewa 100% muna tare da wannan gwamnati, kuma mu masu bin umarni muna biyayya ga gwamnati. Wannan abubuwa da suke son su kawo, wannan zaɓen da aka yi karo na biyu, yansu aka ma naɗa gwamnati kwanan nan in za su bi su bi. Kuma wannan gwamnati keno da ta wuce, tabbas ari kuma sani an hito ta kawo mutanen kudanci.
To mun gode Alhaji Bagobiri daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
Salama Alai dan Malik, Alai Ruwan dan Malik daga jihar Taraba, karamar hukumar Gasara garin Tella.
To muna jinka.
Ni abinda nake kira da shugaban kasa shine ya fatsaya fa ya duba wannan abu fa. Dan abu daga karami ne yake girma fa. ana ganin kaman wasa kuma sai ya zo fa ya nemi zai fi karfin mutane ba. Idan zai tsaya magance wannan abu kawai ya tsaya magance wannan abu.
To mun gode Alhaji Dan Maliki daga jihar Taraba, to muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington DC. Bari mu fara da gaya muku cewa a yau Harry Maguire ya zama dan wasan kwallon kafa mafi tsada da aka taba sayarwa, bayan da Manchester United ta dauke shi a matsayin sabon dan wasanta, bayan da ta biya zunzurutun kudi kamar pound na Ingila $80 million, ko kuma in ka canja kudin America $97 million kenan. Ita kanta United din ta tabbatar da wannan ciniki a shafinta na duniyar gizo, inda ta ce shi Maguire ya saka hannu a kawai Nigeria ta shekara 6, kuma akwai tanadin da aka yi na cewa in ya ga dama zai iya ƙara shekara 1 kan 6 din. Wani rahoto da jaridar Punch ta rubuta a kan wannan al'amari ta ce shi wannan dan wasan dan shekaru 26 da haihuwa ya jima yana tattaunawa da duka kungiyoyin guda biyu na birnin Manchester, wato Manchester City da kuma Manchester United, a kokarin da suka yi nasa saye shi. To amma sai kungiyar da ya baro ta Leicester suka rike cinikin, suka ja burki a kansa saboda abin da suka gani ya faru lokacin da Liverpool ta biya zunzurutun $75 million lokacin da ta sayo dan kwallo Virgil van Dijk a cikin watan Janairun shekarar bara 2018. A halin yanzu kuma wasu rahotanni na daban sun ce captain ɗin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wato Lionel Messi, ya jingine wasa har na tsawon makonni, ana makonni biyu kacal kafin a fara wasan La Liga, a sanadin cin ciwon da ya yi a kafarsa ta dama a wajen karɓar horo a yau Litinin. Wannan labarin kuma da ya bulla a cikin jaridar The Guardian ya nuna cewa shi dan wasan dama an riga an canja ko kuma an soke sunan shi daga cikin wanda za su zo Florida tana Amurka domin wani wasan sada zumunci da aka shirya cewa Barcelona din za ta yi da Napoli a birnin Miami ranar Laraba din nan mai zuwa. Wani gwaji da aka yi akan Lionel Messi din ya nuna cewa a lalace zai bukaci makonni biyu yana jinya daga wannan jinciyon da yi. Rahotanni daga Najeriya sun ce Najeriya din tana shirin ta aika zunzurutun tawagar mutane 750 zuwa wasannin motsa jiki na Afirka da za a yi a biranen Rabat da Casablanca na Morocco a cikin wannan wata da muke ciki na Agusta. Wannan mutane din sun hada da dimbin taron 'yan wasa da kocinansu da jami'o'i da kuma tarin 'yan siyasa da ke cikin wannan tawaga din. Najeriya da kasashen Afirka 53 suna shirin su shiga wannan gasa din wanda za a yi a can Morocco, wacce ita mai masaukin Morocco din kanta wannan ne karo na farko da za ta shiga irin wannan wasan tun wanda aka yi a shekara 1978 a Algeria. A wasa makamancin wannan da aka yi a shekarar 2015 a Congo Brazzaville, Najeriya ta aika mutane 573 ne wanda suka yi mata gasa a cikin wasanni 21, kuma ko da aka karkare wasannin da ya tazo ita ta biyu a yawan labobin girma da aka samu. A ƙarshe sai nasarar da kungiyar kwallon kafa ta rugby ta Najeriya da ake kira Black Stallions suka samu jiya akan yan uwansu na Ghana da ci 14-12 da suka wa yan Ghana din a babban filin wasa na Indoor Stadium da ke Albina a can Ghana din, wanda kuma ya bai wa yan Najeriya damar lashe kofin farko na shugaban ƙasa wanda ake cewa President's Cup. Wannan da shi ne ƙarshen wasannin da aka yi tsakanin ƙasashe guda uku na Afirka ta yamma da suka hada da ita Najeriya da Ghana da kuma Cote d'Ivoire. Jama'a, abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan, sai kuma da muku rana wacce Allah ya kai muku huta lafiya daga Washington.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto, kafin mu sallama ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice.
Da yake mayar da martani kan harbe-harben jama'a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin zai gaggauta daukan matakan kawo ƙarshen wannan matsala, inda ya fito karara yayi Allah wadai da masu fafatukar ganin an fifita farar fata, tare da neman da a rika gudanar da cikakken bincike kafin a sayar da mutum da bindiga. Sai dai shugaban Trump bai nuna wata alama ta goyon bayan babbar dokar nan ta mallakar bindiga ba, lamarin da ya sa masu rajin ganin an samar da wannan doka.
To masu sauraron baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da tafiya na gabatarwa da Daniel Brown da ya hada mana shirin baki dayansa, sai injiniyan mu na yau Greg Bones. Ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.